نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقا لكينت كنغرن بوتي أجهر بوتي a wannan yammaci na juma'a yammaci mai albarka yau muna 7 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 7 ga watan 3 miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun wanda ajiya muna cikin tafsirin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'al qalilan ma tashkurun kafin mu shiga akwai wanda ya rubuto tambaya game da ladanai da suke cewa a tashi ayi sahur ya halatta su yi haka ko bai halatta ba babu wata wani nassi da yake su ce a tashi ayi sahur ko kuma ya hana su abinda dai aka sani shine akwai kiran sallar farko wanda aka shar'an tashi a sallar asuba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan mutun ya ji kiran sallar farko ya ci gaba da cin abincinsa da shan abin shansa har sai ya ji kiran sallar ibn ummi maktum shine abdullahi ibn ummi maktum yace idan kuka ji kiran sallar bilal ku ci gaba da cin abinci ko ku sha abin da kuke so ku sha har sai ku ji kiran sallar ibnu maktum aka ce saboda shi makaho ne baya kiran sallah sai an tabbatar masa da alfijir yake to wannan shine abin da aka sani cewa an halattawa mai mutum ya ci abinci har sai lokacin da alfijir yake to ku do واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اما يا متين زي تاشي daga baccin waye zai tashe shi wannan babu wani hukunci na shari'a anan abin da dai aka sani ko kuma abin da ya kamata a sani shine kada a canza abin da shari'a ta zo da shi da wani abin da shi bata zo da shi ba maimakon a kira sallah da zanto ba kiran sallar ake ba wani abu daban ake yi to wannan shine ba za a amince shi nasa ba a canza wani abu da shari'a ta zo da wani abu daban tastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair amma dan mutun ya tayar da wasu wannan kuma shi ta shafa ba maganar halacci ko haramci illa iyaka dai su ɗan unguwa in sun je yana damun su saka masa birki mace mai shayarwa tana jin tsoron kar wani abu ya samu ɗanta sai ta sha ruwa zallar azumi za ta biya ko sai ta hada da ciyarwa da farko ya kamata a sani wace mai ciki ko mai shayarwa al'asulu shine ta yi azumi kada mata masu ciki ko masu shayarwa su fitar da kansu daga masu yin azumi su mayar da kansu kamar mace da take al'ada ko kuma wacce take ta haihu take biki su ki yin azumi saboda wannan kawai wannan baya halatta kuma ba a taba cewa dan mace tana shayarwa kada ta yi azumi ba ko dan mace tana da ciki kada ta yi azumi ba inda aka faɗa haka mace da aka ce kada ta yi azumi ita ce mace da take tana al'ada ko kuma tana biki tana jinin biki wannan su ne aka ce kada su yi azumi amma dan tana da ciki ko tana shayarwa al'asuli shine ta yi azumi ana magana ne idan ya zanto ba za ta iya yi ba saboda wata larura ko larurar cikin ko kuma larurar shayarwar ita kuma wannan larura ba wai haka kawai da mace ta danji dan yar wahala kadan shikenan sai ta ce ai tana da ciki bare ta aje azumi ba a'a sai idan larura ta kai matakin da za a iya cewa eh wannan ya kamata aje azumi amma yar wahala kadan da za a iya jure mata wannan sai a hakura da ita ai azumin wa anta sumu khairul lakum ce ku yi azumin shi yafi muku alkhairi a da can a baya a sanunmu iyayenmu ba sa barin azumi dan kawai suna da juna biyu kuma suna wahalhalin da mata a yanzu ba sa yi suna daka wasu suna ma ebo ruwa wasu suna zuwa gona inda kauye ne amma wannan duka baya hana su su yi azumi amma yanzu saboda lalacewa wacce tana gida a kwance a daki tana cikin AC ko tana cikin fanka wai saboda tana juna biyu sai ta miƙe kafa ta ce ba za ta yi azumi ba ai tana da juna biyu sai kuma ta shiga tambaya ta ciyar ne ko ta yi kaza ba magana ciyarwa azumi zaki haka nan matar da take shayarwa ita ma dan kawai tana shayarwa ba za ta ce ba za ta yi azumi ba sai idan ya tabbata cewa azumin yana hana wato ta samu ruwan nonon da danta zai sha da sanda take azumi to yaron yakan jigata saboda babu abin da za ta bashi kuma ba ta da wata hanya da za ta mai mata wannan gurbin idan da akwai hanya da za ta iya ba wa dan abin da zai sha har ta kai azuminta sai ta yi hakan to wannan ita ce aka ce kanta ya azumi amma haka kawai mata su rika rubuto tambayoyi suna son wai a gaya musu ciyarwa za su yi ko rama za su yi sai kun yi azumi wanda duk ba ta yi ba sai ta biya mai ma'anar hadisin da yake cewa man labisa thawba shuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madallatin yawm al-qiyamah hadisi ne sahihi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sa tufafin shuhura a nan duniya to Allah zai sa masa tufafin kaskanci ranar gobe kiyama abinda ake nufi da tufafin shuhura shine ka rika yin wata shiga da kowa ya gani sai ya maida hankali zuwa gare ka wato shifa da zaka rika nuna kanka kai daban kake da sauran mutane ba ta da alaka da kyawawan kaya ko masu datti suna sauba shuhura tana iya zama kaya ne kyawawa amma kuma kaya ne waɗanda ba a saba ganin irin wannan shigar ba kuma da zarar kai duk inda ka je ana sai ta binka da kallo kai kuma abinda kake so kenan ka ja hankalin mutane a ce kai kadai kake da irin wannan ko kuma kai shigar da take mara kyau dan kawai shi ma ka ja abin nan ka ja hankalin mutane kamar sabarin da tun zai saka riga mai hannu daya ba hannu daya kuma da dogon hannu ko ya saka wando kafa daya gajere kafa daya dogo ba don komai saboda kawai duk inda ya bi a rika bin shi da kallo ana mamakin sa ya zama daban kaga ba wani abin sha'awa bane amma dai kuma shi yana jin dadin wannan shaharar da zai yi ana labarin sa to wannan shaharar da mutum yake so ya jawo wa kansa ya nuna shi wani ne shi daban ne shi zai sa kuma ubangiji ya kaskanta shi ranar gobe kiyama so ba wai ana nufin sababbin kayayyaki ba sabbin kayayyaki kowa yana sawa saboda wannan ba shi ake nufi da sauba shuhura ba akwai a baya karatunmu da muka yi inda muka karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun Allah yake cewa Quraishawa ko basu san manzon nasu bane don haka sun kasa tantancewa da shi shi yasa abin da ya gaya musu suka ki yadda dan basu san shi ba wanda a cikin bayani muka ce sun san shi sarai sun san gaskiyarsa sun san amanarsa sun san nagartarsa saboda haka babu wani dalilin da zai sa su ƙaryata shi kuma lokacin da muka zo wannan gaba sai na ishara zuwa ga cewa hadisin mutum ɗaya wanda salsalarsa isnadinsa ya tabbata ta hanyar wayar malamai adalai waɗanda aka tantance iliminsu aka yadda da su har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu hujjar da zai sa kai ta baba akan sa ko kai tunanin watakila ƙarya ne. Nayi wannan ishara a daidai wannan ayar, ban tsaya nayi dogon bayani ba saboda ba wannan ne mahallin ba, amma dai malamai sun yi hujja da wannan ayar a daidai wannan wurin, shi yasa ni ma nayi wannan tsokaci. Har na ce ba daidai ba ne wani ya fito yana cewa dan hadisi ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka rantse cewa annabi ya faɗa ba. To wannan ta sa shi mai maganar yake ganin ko dai ban fahimce shi ba ko kuma a akwai wasu hujjoji da zai iya faɗa min wanda ban san su ba. Saboda haka yayi magana a kai don ya ƙara fito da hujjojinsa. To alal haƙiƙa tunda na ga maganarsa, tun lokacin da na ga maganarsa ai ta daɗe, galibi ba na son in yi magana a kan abu in ba munasaba ce ta zo ba. Wannan ma maganar da nake yi yanzu ganin haɗarin matsalar, shi yasa nake magana a kanta. Duk matsalar da ta shafi maganganun manzon Allah hadisansa, a bada wata ƙofa da wasu za su riƙa shakar iska suna ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wata ƙa'ida ta banza, to dole ne a tsaya yi magana a kanta. Ba don haka ba, ba abinda zai sa in ɗauki wani lokaci ina magana a kan wannan. An sani ɗabi'a ta wajen karatu karatu kawai muke yi. To amma idan abu ya zo wanda yake da muhimmanci sai an yi tsokaci a kai ba laifi, musamman ma idan ya zanto zai bar baya da ƙura. Wannan ba ƙura zai bar baya da ita ba, gobara zai bar baya da ita. Saboda abinda zai taɓa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jawo wa mutane tantama akan maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, babu shakka ba abu ne ƙanƙani ba. Tun lokacin da ya yi maganar na san wannan maganar da ya yi ta kwanan nan ita ce ta sashe waccan maganar. Maganar cewa nusus ana raba su zuwa ga mutawatir da ahad da kuma alqati da azzanni. Wannan karatu ne wanda duk wani wanda yake kamar yadda shi ma ya faɗa ƙaramin ɗalibin ilimi ya san wannan. Na tabbata kuma baya shakkar cewa zai sani cikin ɗaliban ilimin. Saboda haka ni ma na san wannan. Mun karanta shi, mun karantar da shi, na fi sama da shekara 20 ina karantar da wannan abin da yake faɗa. Ɗalibaina da nake karantarwa duk sun sani. Saboda haka ba sabon ilimi ba ne. Kuma na tabbata dukkan wani wanda yake karatu na addinin musulunci idan sai ya bude duk maganganun da ya ba wani sabo a ciki, illa iyaka dai wasu jahilai ko wasu batattu ko wasu kidimammu can su dinga zanin kamar an zo da wani sabon ilimi. Amma maganar raba nusus musamman abin da ya shafi al-akhbar zuwa ga al-mutawatir da al-ahad, wannan wani abu ne wanda an ma kutso da shi cikin ilimin hadisi da tun muna aji ɗaya a karatu aka yi wannan karatun. Saboda haka an kutsa shi, an sa shi cikin ilimin hadisi duk da baya ciki kamar yadda Ibn Salah ya yi ishara, ko shi kansa Al-Khatib al-Baghdadi wanda shi ne farkon wanda ya fara saka mabahiz na tawatur a cikin ulumul hadis, maganarsa tana nuna cewa baya daga cikin abinda malaman hadisi suka ɗauka da muhimmanci har suka shigar da shi cikin babin ilimin mukansu. Don haka Ibn Salah da ya kawo sai da ya sarraha wannan a cikin littafinsa Ma'rifatu Anwa'u Ilmi al-Hadis wanda aka fi sani da Muqaddimat Ibn Salah. Saboda haka abu ne wanda yake ma'ruf sananne. Sai dai abinda ya kamata ƴan uwa musulmi su sani shine wannan kashe-kashen abu a ce ya tabbata amma yufidu dhanna ko yufidu al-yaqin, wato tantance abu tsakanin wanda yake ba da fa'ida na dhann da wanda yake ba da fa'ida na yaqini. Wannan saboda mutawatiri ne an harbato shi ta hanyar ganganku wato jama'a an jama'a har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma ɗaiɗaiku ne suka ruwaito mutum ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu, ba su kai adadin da za a kira abin tawatir ba. don haka wannan shine yufidul wannan yana ifadatul ilm wannan yana ifadatul dhann wannan wani abu ne wanda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba san wannan rabe rabe ba haka nan lokacin khilafar rashida al khulafa'ur rashidun ba san wannan ba lokacin sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'in har ma lokacin a'immatul huda ba su san wannan kashakashan ba na karkasa nusus a ce wannan yana nuna tabbas wannan kuma akwai zato asalin waɗanda suka shigo da shi sun shigo da shi ne da wata manufa sun shigo da shi ne da wata manufa kuma manufar ba mai kyau ba manufar da za ta ja a yi watsi da kaso mafi yawa na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ki aiki da su ko dai a babin aqida ko kuma ma har a babin shari'a din kuma a bama wasu kofar da za su yi inkarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai al-inkarul kulli ko al-inkarul juz'i to kuma wannan kashakashan ya haifar da haka din kusan duk waɗanda suka rika sukan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna kwasar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai wa suna watsar da su sun rike wannan kashakashan kasa abun gida biyu sun rike shi za mu ga mu'tazila ko umuman al-jahmiya cikin su mu'tazila da al-ashaira da al-maturidiyya duk sun rike wannan wajen watsi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam al-ahad a babin aqida saboda sun ce al-ahad la tufidu illa adh-dhann la tufidu al-yaqin saboda haka shi ita kuma aqida wani abu ne da ake san tabbaci amma idan akwai ihtimal akwai yiwuwar a iya cewa abin nan ba gaskiya bane to bai kamata a sashi a babin aqida ba kawo wannan ka'ida ta ba su dama suka zubar da dukkan nusus da suka zo a babin aqida idan dai har a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai ba ma iya nan ba hatta shi kansa alqur'anin da yake maganar cewa thubutuhu thubutan qat'iyan ya tabbata ne ta hanyar alqat' wato hatta shi alqur'anin masu wannan ka'idar ba su bashi ba tunda suna da abinda ake kira da qat'iyyu thubut da kuma qat'iyyu dilala akwai al-qat'iyyatu fi thubut akwai kuma al-qat'iyyatu fi dilala ya zamana abun haka ya tabbata babu wani ko ihtimal kowane iri babu laysa fi ihtimal kowane iri babu wani abinda zaka iya cewa akwai yiwuwar wani yayi kuskure sannan kuma ya zamana ma'anar da take yake nunawa ita ma babu wani ihtimali a ciki to ta wannan babin ne sai yasa al-qur'ani shi kansa sai suka ce al-qur'ani nususul kitabi was sunna suka hada su gaba daya suka ce dalilun ne lafzi dilalatuha dilalatu dilala ce lafziya saboda haka dilala lafziya kuma ba za ta zama qat'iyatu thubut ba har sai ta wuce wasu wato abin nan wasu shamakai da suka sanya guda goma wanda Abubakar Ar-Razi Ibn al-Khatib ya ambace su a cikin littafinsa mai suna Muhassalu Afkar al-Mutaqaddimin wal-Mutaakhirin a ciki ya faɗi wasu abubuwa guda goma wanda gina su yake kiran su kanunun ta'wil cewa sai lafazin al-Qur'ani ya cika waɗannan ka'idojin sannan zai zama hujja sannan zai zama hujja qat'iyya daga ciki ya zama na in dai lafazi ne da aka ruwaito sai ya zama an samu ismatul ruwat sai an samu sihhatul i'rab wat tasrif sai an samu abin da ya shafi adam wujud al ishtirak wal majaz wal naql wal nasakh wat taqdim wat ta'khir wal idmar wa adam al mu'arid al aqli duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda bayanin su yana dan wahala a iya ganewa da sauki amma duk mai karatu ya san cewa waɗannan abubuwa da aka saka wata wani wegi ne aka sa wa shi al-Qur'ani dan a ce shi kansa al-Qur'ani ba zai iya tabbatar da aqida ba sai idan ya zo da wata ma'ana guda ɗaya wacce ba za ta iya ɗaukar ta biyu ba saboda haka shi kansa alqur'anin duk da sun tabbatar da cewa qat'iyyus subut ne amma suna shakkar ayoyi da dama su ce qat'iyyud dilala ne dan bai dan abai da mutane zuwa ga tunani na hankali kadai ya zama da tunanin hankali kawai za a tabbatar da sifofin Allah abinda duk ya saba wa hankali hankalin bai tunanin to ba zai zama sifa ta ubangiji subhanahu wataala ba saboda haka suka yi watsi da sifofin Allah da dama cewa sun tabbata ne da nusus waɗanda suke koda sun kasance qat'iyyud dilala ne qat'iyyus subut ne ba zama qat'iyyud dilala ba kaga ashe shi wannan makamin an yi amfani da shi hatta wajen ture ayoyi da dama na alqur'ani ba wai hadisai kadai ba dan kada mutane su zaci cewa kawai a iya hadisai barnar abin take hatta a cikin alqur'ani nassoshin alqur'ani da dama sun yi tawilin su ba su iya tabbatar da zahirin abin da suke nunawa ba wannan idan mutum ya duba littafin as-sawa'iqul mursala na ibn al-qayyim ya kira wannan da suna at-taghut na ji shine ma farko ya fara kawowa taghutul awwal ya kira wannan ka'idar ta su da sunan taghutu saboda amfani da ake yi da ita wajen abrushi maganganun Allah da manzansa saboda haka lokacin da nake magana ta ba wai ban san da wannan ba sai dai shi wannan abin da shi yanzu yake faɗa ni shine ban yarda da shi ba ai saboda haka kaga ya zama abinda ake cewa al-ihtijaj bi mahall an-niza' al-musadara 'ala al-matlub kazo kana ma mutum hujja da abinda shi yana wannan abin yake suka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika manzannin sa daidai ku zuwa ga mutane daban-daban su kirawo su zuwa ga musulunci ba tare da ya duba cewa mutum ɗaya ba zai iya tabbatar da magana ba saboda akwai ware ya kuskure annabi ya aika Mu'adh ibn Jabal ya aika Ali ibn Abi Talib ya aika Abu Musa al-Ash'ari ya aika mutane da dama wanda suka fita suka yi da'awa zuwa ga musulunci hadisin Mu'adh ibn Jabal mashhur yana cikin sahihaini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa Yaman yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah shahadatu an la ilaha illa Allah ita ce qulul war aqida mutum ɗaya ne annabi yace ka je farkon abin da zaka gaya musu shine maganar tauhidi a wani lafazin falyuwahhidullah ka gaya musu su kadaita Allah to kaga abin da ya shafi tauhidi da abin da ya shafi tabbatar da arkan na musulunci gaba ɗaya wanda duk suna cikin babin da ba za su tabbata ba sai da abin da yake qat'i ne annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi shayin ya aika mutum ɗaya ba haka nan ya aika manzanninsa da wasiƙu zuwa ga sarakunan manya-manyan sarakuna na ƙasashe a lokacinsa zuwa ga su abin nan al-muqawqis zuwa ga Herakl azimin Rum zuwa ga Najashi na Habasha zuwa ga mutane da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mutane ɗaya-ɗaya ya ringa aikawa ba wanda ya yi da'awar cewa hujja ba za ta tsaya masa da mutum ɗaya ba cewa sai an samu ganganko sai an samu tari sai an samu jama'a sannan hujja za ta tsaya haka nan a lokacin sahabbai sun fita sun yi da'awa ɗaiɗaikunsu a lokacin sayyidina Umar ya yi ta aika sahabbai zuwa ƙasashe daban-daban ya tura wasu Sham ya tura wasu Iraq su je su isar da musulunci su karantar da addini babu wanda ya taɓa cewa da'awarsu a matsayinsu na mutane ɗaiɗaiku ba za su zama hujja ba ko kuma a'a wani zai iya ƙaryatawa ko wani ba zai iya rantsewa cewa abinda suke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aiko su da shi ba saboda haka wanda zai karanta sirar annabi da sirar khulafa'ur rashidin da sirar sahabban annabi umuman zai ga cewa wannan ka'idar babu ita sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gaya ma wani hadisi baya tantama akan abin da yake gaya masa dan ya san cewa ba sa yi wa juna ƙarya haka al-bara ibn azib yake faɗa haka abu sa'id al-khudri da anas ibn malik ce ma kullu ma haddathnakum an rasulillahi sami'nahu min ba'dahu sami'nahu wa ba'dahu lam nasma walakin yuhaddithu ba'duna ba'dan wa la yakdhibu ba'duna ba'dan ba duka abin da muke gaya muku cewa annabi ya faɗa daga gurinsa muka ji kai tsaye ba sai dai sashinmu yana ba mu labarin abin da annabi ya ji annabi ya faɗa to da mun ji mu ma sai mu dauka mu isar dan mun san cewa sashi mu baya yi wa sashi ƙarya ba ma yi wa junan mu ƙarya ashe kaga abinda ake bukata shine a samu adalatul ruwat wanda za su ruwaito magana su zama adalai ne su zama masu gaskiya ne masu amana ne ba ma shakka akan gaskiyar daidaikun sahabbai ko jama'a su gaba daya ba ma shakka cewa Abu Huraira abinda yake rawaito mana daga annabi gaskiya yake ruwaitowa ba ma shakkar abinda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito daga annabi gaskiya take fada ba ba ma shakkar Ibnu Umar ba ma shakkar Abu Sa'id al-Khudri ba ma shakkar Jabir Ibnu Abdullah cewa ba za su yi wa annabi ƙarya da gangan ba ballantana kuma Abu Bakar da Umar da Usman da Ali ba ɗaya da muke shakka to haka nan duka wanda ya karanta tarihin ilimi na hadisi yadda ake ruwaito hadisi ya san akwai waɗanda a tarihin su ba za ka taɓa tuhumar su da ƙarya ba ba ma tuhumar Malik ibn Anas da ƙarya ba ma tuhumar Shu'ba ibn al-Hajjaj ba ma tuhumar Yahya ibn Sa'id al-Qattan ba ma tuhumar Abdurrahman ibn Mahdi ba ma tuhumar Sufyan ibn Uyayna ba ma tuhumar Abu Zur'atul Razi ko Abu Hatim ko al-Imam al-Bukhari ko Tirmizi ko Ibn Majah da sauran waɗannan a'imma ba ma tuhumar cewa za su yi wa annabi ƙarya da gangan ba wanda muke tuhuma mun san ba za su yi wa annabi ƙarya da gangan ba suna sani to kuma abinda muke cewa shine dukan wani abu da aka ruwaito shi da salsala sahihiya ingantacciya waɗannan mutanen suka ruwaito babu wata illa da aka samu ta cewa an gane wani yayi kuskure kaza ba a samu wannan ba kawai haka kawai wai mutum ya ce ai ba zai yarda cewa annabi ya faɗa ba ko ba zai rantse cewa annabi ya faɗa ba dan me ba za ka rantse ba ni zan rantse maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa na tabbata kuma anan za ku rantse cewa annabi ya faɗi wannan duk da cewa khabar ne gari hadisi ne da hanyarsa guda ce Umar ibn al-Khattab shi ya ruwaito shi Alqama ibn Waqqas shi ya ruwaito shi daga Umar Muhammad ibn Ibrahim al-Tarmi shi ya ruwaito shi daga Alqama Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi ya ruwaito shi daga Ibrahim daga nan ne kuma ya shiga yaduwa amma wannan silsila ita kadai ce duk wata silsila da ba wannan bata inganta ba amma za mu rantse maka da Allah cewa annabi ya faɗa ko ba za mu yi kafara ba saboda haka cewa wai alqur'ani ne kadai za a rantse annabi ya faɗa wannan magana ce da ba wanda ya taɓa takaita wannan akan alqur'ani littafin a cikin littafin siyanatu sahih muslim na Ibn Salah ya hikaito daga Abil Ma'ali Abdurrahman ibn Abdul Malik ibn Abdul Malik ibn Abdullah al-Juwayni yana cewa da mutum zai rantsuwa da saki yayi rantsuwa da saki cewa duk abin da yake cikin sahihaini annabi ya faɗa yace to matarsa tana nan bata suku ba babu wani kafara a kansa kuma wannan Abul Ma'ali yana daga cikin asatinul usul usulul fiqh din da ake magana a kansa yana daga cikin manyan shirye min littafin al-burhan fi usulul fiqh shi yake fadar wannan ci duk abin da yake cikin sahihaini inda mutum zai rantsi da cewa matarsa ta saku in dai ba annabi ne ya faɗa ba yace tana nan matarsa kuma ba abinda zai yi na kafara malamai sun yi kaito wannan maganar kuma wanda ya yi masa inkari idan ma akwai wanda suka yi masa inkari wataƙila ma inkarin da suka yi masa cewa ba zai yi kafara ba suka ce ko da ba ijma'i don shi yana magana ne cewa al'umma talaqqatha bil qabul al'umma sun karɓi wannan littattafai da abin da yake cikin su hannu biyu tun daga lokacin da aka wallafa su har zuwa lokacin da ake magana al'umma sun karɓi abin hannu biyu to al'ummar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su haɗu akan bata ba Allah ya tsare wannan al'umma la tajtami ummati ala dalala ba su hada kan bata ba duk abin da yake kuskure ne ba gaskiya bane ko ba daidai bane ko ko akwai abin da ba haka yake bane Allah baya barin al'umma ce ta tafiya tana bautar Allah da shi ai addinin Allah addini ne wanda addinin da annabi yazo da shi addini ne wanda zai zarce har zuwa tashi alkiyama saboda haka ba addini ne za a yi masa irin wannan wasan ba ka zo ka dubi mafi yawan ruwayoyi na annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce ai ba a da tabbas akan su sannan wani abin da ba a fahimta ba shi kansa mustalah din adh-dhannu da al-ilmu din da suke magana galibi masu magana da masu amfani da wannan dan su soki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko su yi watsi da wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko a buɗa masu kofa su zubar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama galibi ba su fahimci me ake nufi da adh-dhannu din ba shi abinda yawanci suke dauka adh-dhannu ana nufin abinda ake tababa abinda ake tababa wannan ash-shak ake ce masa ba adh-dhann ba su abinda suke nufi da adh-dhann shine abinda yake adh-dhannul ghalib ko adh-dhannur rajih abu ne wanda yana da ihtimali guda biyu amma yafi karfi a guda daya wato kana iya cewa 90 cikin 100 baka da wani abu na kokonto 90 cikin 100 ko 80 ko 70 amma ash-shak shine wanda yake mutasawi tarafai baka da tabbas ko an yi ko ba a yi ba baka da tabbas shine shakka to su da suke fadan zan ba wai suna kore abin bane ba suna cewa ba za a tabbatar da abin bane suna cewa karfin tabbatar sabata kai karfin tabbatar mutawatir ba abinda kawai suke fada kenan wanda kuma kowa ya sani cewa duka wani labari da za a bayar da wani zai bayar ba dole ne kowane labari aka bayar ya zama ƙarya ba kuma dole ne kowane labari ya zama gaskiya ba zai iya zama gaskiya idan waɗanda suka bada labarin ko wanda ya bada labarin ya sifantu da sifar wanda za a gaskata shi zai zama ba gaskiya ba idan aka samu abin da yake nuna cewa ba gaskiya ba ne ko shi a cikin maganarsa ya kawo maganar Ibn Subki Jam'ul Jawami cewa ya ce khabarul wahid la yufidu dhanna illa bi qarina to mecece qarinar mu abinda muke cewa qarinar ita ce sifofin su waɗanda suka rawaito hadisi sifofin su na tsoron Allah da aka san su da shi da gaskiya da aka san su da ita da wara'u tsantseni da aka san su da shi da ilimin da aka san su da shi yanzu idan hadisi Imam Malik ya rawaito daga Nafi'u daga Abdullahi dan Umar inji malamai suna cewa kamar ka bude labule ne kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka kamar ka daga labule ne sai kaga Annabi ya gaya maka idan aka samu wannan silsilar zahabiyya Malik an-Nafi' ibn Umar ko Malik al-Abi Zinad an al-A'rash an Abi Hurairah silsila ce zahabiyya saboda duka waɗannan ba wanda muke tuhumar la ta fuskar addininsa ko ta fuskar gaskiyarsa ko ta fuskar iliminsa ba wanda muke tuhuma to wannan su ne ƙarina ɗin da muka tabbatar da cewa lalle Annabi ya faɗi wannan magana lalle Annabi ya faɗi wannan magana kuma babu wanda zai ji wannan sai wanda ya san su wane ne waɗannan mutanen galibi waɗanda suke kawo waɗannan tababar ba su san su ba basu san su ba da sun san su sun san kuma irin yadda malaman hadisi suka yi bin kokkofi wajen tantance riwaya da ba za su faɗi waɗannan maganganu ba Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin littafinsa Al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih a mujalladi na 6 481 yake cewa waqad ya'lamu sidqul khabari al-wahidi بأنواع من الدلائل تدل على صدقه لا بار da mutun ɗaya zai kawo zaka iya tabbatar da cewa gaskiya ne saboda wasu dalilai da suke nuna gaskiyarsa wa yu'lamu sidqu khabari al-wahid bi qara'in taqtarinu bi khabarihi yu'lamu biha sidquhu za a ga alamomi wanda za su haɗu da labarin da za a san cewa gaskiya yake faɗa وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر سنا إذا ما سفه فيني أتارد شيء مبال الأبار من علمه ودينه وتحريه للصدق إذا ما نعلم إلم إنسا دا الدين إنسا دا يديكي كرداد أنجسكيا بحيث يعلم قطعا أنه لا يتعمل الكذب تيد ذاك قانت شيء وتبس وأنم بزيه وأنم بكريانة قنقنبا كما يعلم علماء الحديث قطعا أن ابن عمر وآئشة وأبا سعيد وجابر بن عبد الله وأمثالهم لم يكونوا يتعملون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كمر يندى ما لمن حديثي كاقا أنا سيفة ما لمن حديثي سبب ما لمن أصول ما كسكا وكسانا ما لمن حديثي وأنه يكي يا إنيسا ده هركر dawainiya da ilimin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba abu mamaki bane kawai ya duba ya ce Abu Huraira ƙarya yake kun san akwai wanda suka ƙaryata Abu Huraira suka ƙaryata Aisha suka ƙaryata Abu Sa'id al-Khudri yana magana ne akan malaman hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tabbas su sun san cewa Ibnu Umar Aisha Abu Sa'id al-Khudri Jabir dan Abdullah da ire-iren su lam yakunu yata'ammaduna al-kadhiba ala rasulillah basu zanto waɗanda suke wa annabi ƙarya da gangan ba فضلا عن أبي بكر بل لن تنا أبو بكر دا عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأمثالهم بل لن تنا وأن من يما لما بل يعلمون يقينا سناد تبتش كأغني شيء يقينا سناد تبتش أن الثوري شين سفيان بن سعيد الثوري ومالك شين مالك ابن أنس وشعبة شين شعبة ابن الحجاج ويحيى بن سعيد شين يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والبخاري وأبا زرعة وأبا داود وأمثالهم لا يتعملون الكذب في الحديث وأن ما لمن حديث سنة تبتش شوى باسا يوى النبك أليان قندا هكذا أتكلم مجموع الفتاوى جزء إنسان فرقو شافي نتري بيوده هم سنة دا بكوي يكي جاء ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث دداما ما في يوم hadisan da suka zo a cikin Bukhari da Muslim malaman hadisi manya-manya sun yi ittifaki akan su talaqawha bil qabul sun karbe su hannu biyu wa ajma'u alaiha sun yi ijma'i akan hadisan nan da suke cikin su wa hum ya'lamuna ilman qat'iyan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalaha suna da tabbaci cewa annabi ya faɗa abinda yake cewa ba za ka iya cewa annabi ya faɗa ba ina ibn tirmidhi suna da tabbaci cewa annabi ya faɗa saboda haka yake cewa wali hadha kana sahihu anna khabar al-wahid magana ingantacciya ba waccan maganar ta cewa kowanne khabar al-wahid ka gani ka aje shi ba a'a khabar al-wahid kad yufidu al-ilma zai iya baka fa'ida ta cewa tabbas annabi ya faɗa shine al-ilm al-ilm al-yaqini idha ihtaffat bihi qara'in tufidu al-ilma idan ya samu wasu alamomi da suke tabbatar da ilimin tabbatar da wannan yaqinin su ne waɗannan abinda muka faɗa na sifar su waɗanda suka ba da labarin wa ala hadha fa kathirun min mutunis sahihain mutawatirul lafzi inda ahli al-ilm bil hadith da dama daga cikin matanunnukan da suke cikin sahihain mutawatiri ne ta fuskar lafazi a gurin masana ilimin hadisi kaga yana kayyade abin a gurin masana ilimin hadisi saboda shi abin nan إفادة العلم الإنشي كنسا يد سكي ساباني هل يفيد العلم الضروري كو العلم النظري ابن السلاح يتشي يفيد العلم النظري علم النظري شيني بذاك سامو أن تبتشي أزوجي كما سيتهير بنشكي سيتهير بنشكي كاكرا تاكا دوبا كاسا ميككي بنشكاوا سنة ذاك سامو أن يكينا أما ديوا ذاك يغنو أن ذاك يوا حديثا ما زال صلى الله عليه وسلم سكرية تاكو أجكيسو كما أتشكوا أن مؤاملة سوء أمتين ما سهكلي shi kuma al-ilmu ad-daruri idan ka ƙaryata shi mutane za su yi maka kallon mahaukaci ne suna misalin sada as-sama'u fawqana wal ardu tahtana sama a saman mu take ƙasa a ƙasan mu take wannan ko an baka dalili ko ba a baka dalili ba dole ka yadda gaskiya ne sama tana sama ƙasa tana ƙasa idan yauda wani zai ce shi ba zai yadda sama tana sama ƙasa tana ƙasa ba sai an bashi dalili mutane za su ce wani ya haukaci yana naira ce a bashi dalilin da yake nuna ƙasa tana ƙasa sama tana sama saboda wannan ilmu ne daruri yantaru al-insan ila tasdiqihi amma shi al-ilmu an-nazari shine abinda ba za ka same shi ba haka kawai sai idan kana karatu sai in kana bincike sai kana da ahliyatun nazar kana da iya binciken da zaka gane cewa eh wannan annabi ya faɗa. Shi yasa zamu ga hatta hadisan da suka zo mutawatirai lafzan wasu sun kareta su kuma sun zauna lafiya, an ci gaba da mu'amala da su, ana saye da sayarwa tare da su, ba a dauke su ba hukata ba. Hadisan da suke nuna saukar annabi Isa alaihi salam hadisai ne mutawatirai, hadisan da suke nuna shafa akan khuffi in shi a duk sun kareta su rafida, amma suna nan ana musu mu'amalar masu hankali, ba musu mu'amala ma hukata ba. Amma da yau mutun cewa shi bai yadda akwai Najeriya ba, yana cikin Najeriya kuma ya ce bai yadda akwai wata ƙasa Najeriya ba, kaga sai dai a kai shi turu a daure, ba za a ƙara mu'amala da shi ba, saboda ya inkarin wani abu wanda yake ma'lumun bid-darura. To saboda haka yake cewa malaman hadisi qat'an sun san cewa annabi ya faɗi wannan. Sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qalahu, annabi ya faɗa, inda taratan litawaturihi indahum, wani lokaci saboda ya zo ta hanyoyi daban-daban, yana nufin at-tawatur al-lafzi, wa taratan litalaqqi al-ummati lahu bil qabul, wani lokaci kuma saboda al-umma ta karba abun, ba wata kungiya in banda yan tatsine ba wanda ya karyata hadisin innamal a'malu binniyat, kowace irin dariqa ma yake bi, wasu ma da shi suke bude karatun su, kaga an yarda, kowa ya yarda da shi, wani shi ne talaqqi al-umma bil qabul. To wannan kadai zai sa ka tabbatar da cewa wannan hadisin annabi ya faɗe shi, al-umma ba za ta hadu akan bata ba. Wa khabarul wahid al-mutalaqqa bil qabul yujibu al-ilma inda jumhur al-ulama min ashabi abi hanifa wa malik wa shafi'i wa ahmad wa huwa qawl akthar ashabi al-ash'ari kal isfirayni wa ibn furak. Ba ma hatta a cikin al-mutakallimun akwai waɗanda suke ganin cewa dukkan hadisai ko da ahad ne amma al-umma ta karbe su, tufidu al-ilm, ba zan ba tufidu al-ilm, abinda ake cewa al-ilm din, saboda haka shi kansa al-zan, dazu na fara muku magana zan, cewa da yawa daga cikin masu magana akan zan sun ɗauka ta ba ake nufi, shi al-zan amara ce, alama ce da take kasancewa tare da labari, alaman nan takan yi ƙarfi wani lokaci ma hatta kai matakin al-yaqin din. Shi yasa adh-dhann, kalimar dhann a al-Qur'ani da yawa tazo da ma'anar yaqini, ba ta baba ba, na'am akwai inda tazo da ma'anar ta baba abinda yake muqabilul haqq, yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a, anan ana nufin shakka, amma takan zo da ma'anar yaqini tabbas, kuma kalmar zannu din ce, kamar inda Allah subhanahu wataala ya yabi masu kaskantar da kai masu khushu'i, illa laki cha wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratan illa al khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilayhi raji'un, alladhina yadhunnuna, anan ana nufin zato, irin wanda muke faɗa da Hausa, kaga Bahaushe zato shi a gurin sa ba tabbas yadda suke fassara azzan din da su waɗancan suke magana da shi, kai Bahaushe da kaji sai ka ce ba tabbas, dan haka kake daukan zato din. To duk wanda zai fassara allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, kaga kenan bai kamata a yabe wanda yake ta baba akwai haduwa da Allah ba ko babu, ana nufin tabbas, kamar inda Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin mutanen Talut, lokacin falamma fasala talut bil junud falamma barazu li talut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu llahi kam min fi'atin qalilatan ghalabat fi'atan kathiratan bi idhni llahi wallahu ma'a as-sabirin, alla chi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu llah kam min fi'atin, wadanda suke da tabbas cewa za su hada ga Allah, ba wadanda suke da tababa ba wanda duk yake da tababa zai hadu da Allah kuma zai hadu da Allah ba, ai ba mutumin kware bane, kafiri ne, saboda haka nan yabo ake, saboda haka azzannu ya zo al-Qur'ani a gurare da dama wanda yake da ma'anar tabbas, wara al-mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha, fa dhannu ay ayqanu annahum muwaqi'uha, sun tabbatar za su fada ciki, ba ana nufin suna zato ba, ba zato suke yi ba, wanda duk ya ga wuta baro-baro kuma ya je wa Allah da laifi, tun me zai ce yana ta ba zai shiga ko ba zai shiga ba. Shi yasa Allah a wani guri ya ce walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صور هكا سنة ديكيني صور هكا كلمة الظن تنازوا دماء نر اليقين أتشكين القرآن أقول عليه داما سورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا ظننا أن نبسل في منازة توبة منازة تبس جوا بضام إيا قجي وألا با بضام قاقر ألا با صور هكا كلمة من الظن عند سكزوا القرآن لما أنا تبس سنانا saboda haka shi azzan kamar yadda Ragib al-Asbahani yake fada azzan amara ce ta ma yahsulu an amaratin qad taqwa hatta tufidu al-ilm qad taqwa ila al-ilm takan yi karfi idza qawiyat al-amara tufidu al-ilm saboda haka sai kaga in ka duba a cikin littattafan abinda littattafan ma'ajim na arabiya kamar tahdhibu as-sihah kamar lisan al-arab ذاك أن سكزو كلمر الظن سيستي يقين وشك لك بين سكي هدوى سو ذاك كلمر الظن يعني كفسرا ومتاني دئت ذاتو تو أبين دكو إذا سكاو شيني تابابا شك كلمة شك ذا سباتا كاقا أكوي كوني درشن فهنتر دشيمي فدر يكي يباو متاني كلمة الظن سنوكا أبين دأكي تابابا كما الشك كوكما أشيما بفهنتابا كوكما دقنقا ɗan ƙur'ani yuna ɗan tatsine ɗan kalakato sun rike wannan gabar wajen yakar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku da kuka ce ma zato ne idan ka koma littattafan da aka yi musu raddi kamar waɗancan na asalin ba waɗannan ɗan kwaikwayon ba waɗancan na asalin irin su Abdullah Jakralawi idan ka koma littafin abinan Khadim Hussein Bakhsh yana littafi al-Qur'aniyun wa shubuhatuhum al-Qur'aniyun wa shubuhatuhum fi sunnah nabawiyya a ciki ya kawo shubuhohin su daga ciki akwai wannan magana cewa ai hadisan ma an ce duk zannu ne duk zato ne akhbarul ahad in ba mutawatirai ba an ce zato ne saboda su ma a harshen su na Urdu kalmar zato tana nuna shakka kamar harshen mu na Hausa in kace zato kana nuna shakka abinda ba tabbas shine suke musu raddi cewa kai kalmar zato ba haka take nufi in ka duba littafin Hujjatul Hadith An-Nabawi na Muhammad Ismail As-Salafi zaka inda yake musu raddi yana musu raddi su wadancan ɗan tsinan Afghanistan ɗan tsinan Pakistan yana musu raddi cewa wannan zato azzannu da kuke gani da Larabci ba shine wanda kuke faɗa ba da harshen ku na Urdu ba shi bane to haka mu ma ya kamata su fahimta hatta su waɗanda suka kawo wannan kashe-kashen kalmar azzannu ba tana nufin ta baba ba ko tana nufin ba ka da tabbas ko yayi ko haka ne ko ba haka bane a'a tana nufin akwai wani ihtimali ko da kankani ne amma karin jayar da tabbacin abu shine abin da take nufi wanda mu asali ma ba mu yarda da wannan kashe-kashen ba musamman ma ga sunnar da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani kokonto a cikin isnadinta babu wani sabani a cikin isnadinta saboda haka tufidul ilma wa tufidul yaqin kuma zaka tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fade ta idan muka duba siyanatu sahih Muslim na Ibn Salah yana cewa jami'u ma hakama muslimun bi sihhatihi min hadha alkitab fa huwa maqtu'un bi sihhatihi wal ilmu an-nazari hasilun bi sihhatihi fi nafs al-amr wana magana Ibn Salah ne yake cewa duk hadisan da Muslim ya inganta su a cikin littafin sa sahih Muslim yace fa huwa maqtu'un bi sihhatihi tabbas ya inganta wal ilmu an-nazari shine al yaqin din yaqinin da za a samu ta hanyar nazari hasilun zai samu bi sihhatihi da cewa ingantacce ne fi nafsi al-amri yace fi nafsi al-amri ma'ana haka annabi ya faɗa وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه هكذا أبند بخاري يكاو أشكل للتافي الصدقاء شما تبس هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفدى يتي وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع dan al'umma gaba ɗaya sun karɓi abin hannu biyu in banda wanda sabaninsa da rashin sabaninsa duk a banza ba a dauke shi a bakin komai ba. To shine anan ya kawo maganar Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwayni da yayi magana cewa duk wanda yayi rantsuwa cewa abin da yake cikin sahih al-Bukhari da Muslim tabbas annabi ya faɗa yace ba zai yi kafara ba. Maganar da zamu rufe da ita ce maganar Ibn Taymiyyah da yayi a cikin Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, inda yake nuna cewa ita shi wannan al'amari al'amari ne ba na kowa ya kutsa kai a ciki ba, in ya ga dama ya ce wannan hadisi ya inganta a karba, in ya ga dama ya kore, a'a abu ne na masana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa babul ma'rifati bi akhbari nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, babin sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqwalihi maganganunsa, wa af'alihi da ayyukansa, wa ma zakarahu min tauhidin da abinda annabi ya ambata na tauhidi, wa amrin wa nahyin da abinda annabi ya faɗa na umarni da hani, wa wa'adin wa wa'idin da abinda annabi ya faɗa na alkawarin aljanna ko sakamako ko kuma narko na wuta, wa fada'ilil a'mali da falalar ayyuka, aw li aqwamin ko falalar wasu mutane, aw amkinatin ko falalar wasu wurare, aw azminatin ko falalar wasu lokuta, wa masalib li misli zalika ko suka ga irin hakan, a'lamu an-nasi bihi a'lamu al-ilmi ahlul ilmi bi hadithihi sallallahu alaihi wasallam, wanda suka fi kowa sanin wannan sune wanda suka fi kowa sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alladhina ijtahadu fi ma'rifati dhalika, wanda suka yi iya bakin kokarin su wajen su samu wannan ilimin, wa talabihi suka neme shi min wujuhihi ta fuskokinsa, wa alimu ahwala naqalati dhalika, suka san halayen marwaita hadisan, wa ahwalir rasuli sallallahu alaihi wasallam, suka san halayen manzo sallallahu alaihi wasallam, min wujuhin muta'addida, ta fuskoki daban-daban, wa jama'u baina riwayati hadha wa hadha, suka hada tsakanin riwayar wannan da wannan, fa alimu sidqa sadiqi wa ghalata al-ghaliti wa kadhiba al-kadhibi, don haka suke iya tantance gaskiyar mai gaskiya da kuskuren mai kuskure da ƙaryar mai ƙarya. Shi yasa duka wani abu na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake da taba ba a kai, za ga malamai su yi magana a kansa, za ka ga idan na ƙarya ne za su yi bayanin ƙaryarsa, in kuma a'a mai rauni za su yi bayanin rauninsa, in kuma a'a ana saɓani ne za ka ga bayanin saɓanin a kansa. Amma duk hadisin da ya tabbata malamai suka yanke hukunci akan ingantacce ne, babu wata masuka a cikinsa, to ba dalilin da zai sa ka sa mutane taba ba, ba dalilin da zai sa ka sa mutane shakka, ba dalilin da zai sa ka kawo wata ka'ida wadda ba a santa ba, kuma akwai abubuwa da dama da suka rushe ta. Da yawa daga cikin malamai ba su yarda da wannan kashe-kashen ba ma, saboda kaso ne da aka yi amfani da shi wajen yakar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. A da can Khawarij sun yi amfani da shi, Mu'tazila sun yi amfani da shi, waye duk sun yi amfani da shi. A yanzu babu waɗanda suke amfani da wannan abin da yake maimaitawa irin masu yakar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne alqur'aniyuna, irin su Ahmad Subhi Mansur, irin su Muhammad Shuhurur, irin su Abidul Jabiri, suna nan waɗanda in ka ga yadda suke yi wa sunnar annabi wato kaca-kaca, ba ta yadda za ka yadda waɗannan mutane sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. To kuma yana daga cikin abin da suke faɗa shine wannan cewa aida hadithul ahad la tufidu illa dhanna, sai su kafe da maganar zato, sai su ce ai ta ba ba take nufi, ba maka da tabbas, saboda haka a watsar da ita a riƙe alqur'ani shi kadai. Dazin nan nake ganin wani ana hira da shi cikin irin su yana maganar cewa ai bai ga dalilin da zai sa a ce hajji wai sai a cikin watan abin nan zulhijja za a yi hajji ba, ai cewa alhajju ashhurin ma'lumat, watanni Allah ya faɗa. Saboda haka wasu za su iya zuwa su yi hajjin su a cikin zulqaida, wasu za su iya zuwa su yi a cikin zulhijja, wasu ma a cikin muharram. Saboda idan suka rusa babin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, to sai yadda suka fassara maka alqur'ani, sai irin wato faskaran da suka yi haka za ka ɗauka. Amma idan akwai sunna to za ta taka wa kowa birki. aka ce to annabi ai shi a cikin zulhijja ya abin nan yace to ai haka shi kama ta a watan zai amma alqur'ani ya ce ashhur wani ma yana iya yin rigima yace ai watannin ma ai Allah bai faɗi watannin ba a hadisi ne aka faɗi watannin daga aikin annabi aka samu watannin shi dan qur'ani yana bai kamata a ce yaje hajji ma a watannin da musulmi suke zuwa saboda alqur'ani bai ce abin nan watannin hajji sune abin nan Shawwal Zulqa'dah Zulhijja ba bai kamata ya yi wannan fasara ba saboda wannan daga aikin annabi aka samu alqur'ani cewa kai alhajj ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu amma bai ce ga su ba saboda haka yau mun cinye lokacin namu ban zata cewa abin zai kai haka ba amma muhimmancin zancen dole ne a yi shi saboda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce kariya idan aka ce babu ita to kowa zai zo ci karansa ba babbaka wajen fasara alqur'ani irin yadda ya ga dama to amma idan sunnar annabi tana tsayi to ba za ta kyare kowa ba sai an dawo da kowa hankalinsa abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada dan muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.